أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoronsa mu tsaya a inda Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da mu mu yi masa da'a da manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shi zai sa mu tsira kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana haka a ayoyi daban-daban wanda duk ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ya tsaya akan inda Allah ya tsayar da shi to Allah zai ba shi mafita a rayuwarsa gaba daya bayan haka daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen ganawa da mutane akwai takaitawa ba dan komai ba sai dan a kiyaye abin da yake fada shi yasa yawanci hudubobin da aka rawaito na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wata huduba mai tsayi galibi takaitattun maganganu ne shi yasa daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada a babi na godiya ga Allah da nuna jin daɗi ya ce an bani jawami'ul kalim dunkulallin maganganu wa'anda in an tashi suna ɗaukar ma'anoni da yawa ba sai ya sha wahala wajen yin bayani ba to kuma ya kasance daga cikin koyarwarsa da shiriyarsa idan zai gana da musulmai ranar juma'a wani lokacin yakan ɗauki maudu'i ɗaya ya faɗakar da su a kai wani lokaci kuma yakan faɗakar da su maudu'ai da yawa a lokaci ɗaya wani lokacin ma sai ya ɗau aya ta alƙur'ani ko sura ka cokan ta alƙur'ani ya yi musu huduba da ita babban dai manufar shi ne ya isar da saƙon Allah da zai shiga cikin zukatan mutane ta yadda idan akwai kuskure to mutum ya ji da zarar an tashi yana so ya gyara idan akwai damuwa mutum ya ji da zarar an tashi yana kokarin wannan damuwar ta kauce ko ta kau a sannan kuma idan akwai wato rashin gane wani abu to ya zanto duk wanda ya halarta ya zama kafin ya bar wajen ya gane dan haka shi yasa Fatimatu bintu Qais Allah ya kare yadda a gare shi take cewa ni fa ban haddace suratu qaf wal qur'anil majid ba wallahi sai a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan yadda yake daukar ta yake yin huduba da ita to bisa hasken wannan yasa a yau a takaice zamu dau wata daga cikin surorin alqur'ani mu fito da kadan daga cikin shiriyar da yake cikin ta domin ya dace da irin kalubalen da muke fuskanta a wannan zamanin a addinance da kuma ta fuskar rayuwa da zamantakewa wannan sura ɗaya daga cikin surorin da suke razana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana sayyidina Abu Bakar yace masa ya Rasulullahi araka qadship na ganka yanzu haffurfura ta fara fito maka sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shayyabti hudu suratu hudu ita ta sa nufurfura wal waqi'atu da suratu idza waqa'atil waqi'a wal mursalati da suratu wal mursalati urfa wa amma yatasaaluna wa idza ash-shamsu kuwirat yace wa'annan surorin tunda suka sauka na kasa sukuni to mun taba tattaunawa akan suratul hud kadan da Allah sai mu dau sura ta biyu suratul waqi'a wacce ta sauka a makka in ban da wasu ayoyi guda hudu a karshen ta da ake tunanin a madina suka sauka fadin Allah afa bi hadhal hadisi antum mudhinuna wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun wasu malaman suka ce wa'annan ayoyin a jera guda hudu a madina suka sauka wasu kuma suka ce gaba ɗayan ta makkiya ce cikin falalata an rawaito hadisi wanda yake da raunin sanadi amma la'alla ma'anarsa ta zama karɓaɓɓiya al-imam al-bayhaqi a cikin shu'ab al-iman ya rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzala sama yana cewa wanda duk ya karanta suratu al-waqi'a lokacin da zai kwanta bacci to talauci ba zai kama shi ba. Ibn Asakir ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas da isnadin da shi ma yana da rauni cewa manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa suratul waqi'a sura ce ta wadata, karanta ta kuma yana nesanta mutum daga talauci. To da suratul waqi'a da rabuwar surorin alqur'ani duka suna iya maganin duk wata matsala da dan adam zai iya fuskanta, domin Allah ya saukar da alqur'ani dan ya zama sila ta tsira tsakaninmu da dukkan wata halaka, kuma ya zama sauki gare mu game da dukkan wata matsala da za ta iya fuskanta mu. Allah madaukakin sarki yake cewa idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhiba, idan alwaqi'atu alqiyama an kira ta da alwaqi'atu saboda dole za ta faru, shi yasa aka kira ta mai afkuwa. To idan ta faru ko kuma saboda saura kir ta faru, ana aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kuma raba gari tsakanin nisan alqiyama da kusancin ta, ran da aka aiko manzo Allah sama to a daga ranar officially ay declaring kusantowar alqiyama, kamar yadda ya faɗa bu'istu ana wasa'a kahatai, ni da alqiyama haka ne ina zuwa sai ita, kuma babu wani event da zai faru a duniya babba bayan aiko manzo Allah sama sai kuma tashin alqiyama, duk wani abu da zai zo kuma alamar ta ce. To shi yasa sai Allah ya kira ta alwaqi'a. To kuma alwaqi'atu ana cewa musiba, shi yasa tana ɗaya daga cikin sunayenta shine musiba, calamity. To idan ta faru laysa liwaq'atiha kadhiba, babu ƙarya fa a cikin faruwar tata, sai zama kadhibatun bi ma'ana kadhib, kamar yadda ake cewa afiyatun bi ma'ana mu'afa, aqibatun bi ma'ana uqba, sai zanto ismu fa'ilun ne bi ma'ana al-masdar. Laysa liwaq'atiha kadhiba, babu ƙarya a cikin ta, domin Allah ya faɗa a cikin surori da yawa a cikin alqur'ani a ayoyi daban-daban da ke nuna cewa alqiyama gaske ce, waqtaraba alwa'du alhaq, alƙawari na gaske ya kusa, kaga alqiyama kenan. Ko kuma laysa liwaq'atiha kadhiba, sai zama kadhiba din sifa ce li mawsufin mahzufun taqdiruhu nafsun, ay laysa liwaq'atiha nafsun kadhiba, ba wani dan adam da ya isa ya ƙaryata ta in ta faru. Domin mumini idan aka bashi sakamakon sa a ranar zai ƙara gaskata abin da ya yarda da shi a duniya na gaibu, kafiri kuma idan ya ga bala'i ta ko ina, ba tsira a gabas, ba tsira a yamma, ba tsira a gaba, ba tsira a baya, a lokacin zai tabbatar da cewa lalle ashe abin da ake faɗa gaske ne. Ayoyin alqur'ani kuma duk sun tabbatar da waɗannan fassarorin guda biyu. Ita wannan alqiyamar khafidatun tana ɗaukar wasu mutane da ake ganin su a duniya kamar su ne sama da kowa, la'alla saboda iya munafuncinsu, la'alla saboda rufa-rufarsu, la'alla kuma saboda duniyar da suka tara ko wata dama da suke da ita a duniya, ana ganin su ne sama da kowa. To amma khafidatun, sai alqiyama ta sakko da su ƙasa. Rafi'a, ta ɗauki waɗansu da ake zaton cewa ba kowa ba ne su, ana zaton cewa su ƙasƙantattu ne amma suna da kusanci tsakaninsu da Ubangijinsu, su kuma sai ta ɗaukaka su a sama, sai kaga sun fi kowa a ranar. Wannan a fassara ta farko kenan, ko ya zama khafidatun, ita alqiyama wata rana ce da abin da kake ganinsa a sama kamar rana da wata da tauraro, to za su silmiyo ƙasa. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت بس ناسما ذات داو كذا كاغا تخفضهم كينا وهي أجرام ذات ثقل أما ذاك سنسكو كسا رافعة أولا تسكي كسا كما بكذا تلاس إيتاشي سما بإرن سدوات أما سيتميد سما وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Wannan duka tafsiran biyu kowanne daidai ne, saboda kowanne dalili na nafsi da hankali suna tabbatar da shi. To kaga wannan abin da manzo Allah yake faɗa, ko wannan abin da Allah yake faɗa, manzo Allah sama ma'anar abin yake kallo, kuru-kuru shi fa ya san ya tsira ranar alkiyama amma saboda tsoron halin da al'ummar sa za ta tsinci kanta a wannan rana shine furgiti har yasa shi ya furfura to ba za ka gane ba sai izaru jatil ardu lokacin da aka girgiza ƙasa rajja ba fa girgizawa ta wasa ba sai aka maful mutlaq rajja girgizawa ta gaske za a samu mala'iku su kamo ƙasar tun daga tushenta za a magutsa ta a girgiza ta duk wanda yake kanta sai ya mutu a lokacin ne alamun girgizar za ta sa raƙuma da dukiyar da kaga ana tsaranta za a sake ta wa idal isharu uddilat a lokacin ne za ka ga namun daji saboda bala'in firgiti suka zata cewa bala'in a daji yake sunyo binni sunyo gari za ka ga zaki ba zai cutar da kai ba shi ma ta kansa yake yi za ka ga na binnin suna yin ƙauye da daji suna zaton a nan ne ake samun mafaka shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya qulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar mutum zai dinga to wai a ina za a je a fake ni Allah ce kalla la waza ba zancen wata mafaka illa rabbika yawma idhin al-mustaqar yau gaba ɗaya matabbaci yana ga ubangiji to wannan rana ake ta cewa kai shiri domin ba a shiri a ranar sai dai kafin ranar wa bussatil jibalu bassa duwatsu da kake ganin su bussat za a dandake su a sheke su kamar yadda ka san ana yi wa hatsi in an sissike shi ana shekewa a fitar da ƙuran to wannan domin albassu shine daqu shay'i wa fattuhu li yusbiha futatan to haka za a yi wa duwatsu fakana sai kaga duwatsun haba'an sun zama kaman ƙura ta komayya mumbassan da aka watsa ta a sama ta tarwatse wata tayi gabas wata tayi yamma wannan ana so a daki zuciyarka ne da wata mukaddima mai karfi saboda abin da za a faɗa na sakamako to manzo Allah ubangiji subhanahu wataala ce wa kuntum a ranan nan ku da kai wane da ke wance da wance duk gaba ɗayan aka tara mu wa kuntum azwajan salasa za a kasa ku kaso uku biyu a ciki za su tsira kaso ɗaya kuma sun shiga cikin bala'i fa ashabul maimanatu akwai ashabul maimanati bangaren dama wasu daga cikin masana tafsiri a cikin tabi'ai suka ce wa'ana wa'anda ubangiji zai gaggauta yi musu sakamako su huce su shiga aljanna ma wani babban abu ne fa mai al'ajabi ashabul maimana wa ashabul mash'ama a bangaren hagu kuma akwai wasu irinsu amma su kuma wa'anda za a jinkirtar da su ne saboda za a yi musu azaba ma ashabul mash'ama wani abu ne mummuna a ce kana cikin su to kuma bayan na dama da na hagun akwai wanda su kuma sun huce dama da hagu wasabiquna sabiquna akwai yan gaba gaba to su waye yan gaba gaban ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im wayannan sune wanda za a fara kusantarwa a cikin aljanna ta ni'ima wayanda tun daga lokacin da aka tashi aka tsaya a gaban ubangiji ai wadda ta kai kimanin zamanin da a shekarun duniya ya kai shekara 50 ga rana ga turmutsan jama'a ga zafi ga gumi ga firgiti da zillimi ga rashin tabbas amma akwai mutanen da su tun a lokacin Allah zai sa su a cikin inuwa ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wataala wanda daga cikin su akwai shugaba nagari jagora nagari mai adalci a cikin su akwai wanda tun da ya taso bai taba yin shiriri ta ba Allah yake bautawa akwai wa'anda suka haɗu suka so junansu saboda Allah abinda ya ɗa suke nan ko da wani abin ma dai amma wannan shine a gaba in ma rabuwa ce to dai akan an saba tafarkin Allah aka rabu to kuma sai mutumin da zuciyarsa kullun akan masallaci take ina ne ba masallaci a je a gyara a yi ya kamata a gina masallaci ya kamata a tsabtace masallaci ya kamata a inganta masallaci abinda muke gani a gidajenmu na jin daɗi yake sa muke samun nutsuwa me zai hana mu kashe masallaci don a dinga samun nutsuwa masallaci na ya mutane suke baya-baya ne ya za a yi mutane su bunƙasa su yatsu a ciki wa za a ɗauko ya yi karatu bai kamata azumi yazo ya huce masallacin nan ba ai tafsiri ba a dauko mai tafsiri yazo ya tafsiri kai zaman nan a waje bai dace ba bari in shiga cikin masallaci jama'a ba za ku shiga masallaci ba lokacin sallah shi dai masallaci masallaci to shine rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid sai kuwa mutumin da mace ta kirawo shi mai kuɗi da daraja da kyau tace yazo ya alfasha da ita yace kai ina jin tsoron Allah kuma ya san in yayi fa ba wanda zai gane sai Allah da ya halicce shi da kuma wanda ya dau sadaka ya bayar ba ma ya so a gane ya bayar ya bi hanyarsa da ya sani da dabara kamar mutum ne ya bayar da hannun hagu dama hagu ma bata sani ba ba wai dole sai aka ta fara actually ba ana so a nuna kaiwa matuƙa ne wajen boye sadakar ba ka so a gani da kuma wanda shi kadai ya tuna Allah tausayi ko tsoro ko firgiti ko tsabagen zullumin anya zai iya samun abinda Allah yake ba irin wannan saboda gazawarsa ko tarin zunubin sa yasa yayi kuka saboda jin tsoron Allah shi kadai to wayannan su kan da ba su da matsala la Allah suna cikin as-sabiquna as-sabiqun akwai mutum 70,000 wayanda su duk wannan tashin hankalin banda su za a yi su ne wayanda ba su taba shirka ba in kana cikin su to kai ma ka shiga screening na farko ba su taba shirka ba tunda suke ba su taba bautawa wani Allah ba ba su taba zuwa wajen boka ba ba su taba yin tsafi ba ba su taba yin wani kulumboto ba sa'an nan kai idan wani abu ya same su na rashin lafiya ma ba kasafai suka cika tunanin su ya tafi zuwa ga cewa dan adam ne zai ba su magani ba la yaktauna ba sa canfi wani abu ya same su sai ai da kaza ne da an yi kaza wa ala rabbihim yatawakkaluna wayannan mutum 70,000 din mun san mutum daya a cikin su shine ukasha ibn nisan domin nan take ce da manzo Allah ya rasula asan ayi roƙa mun Allah in zama cikin su manzo Allah ya ce kana cikin su wani ya ce ni ma haka ya rasulullah manzo Allah ya ce sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka to amma dai ba wai yana nuna wannan ba zai shiga ba kai ma in kai kokari la Allah in ka sifarti da wannan sifar rahmatullahi wasi'a akwai mutane da yawa da aka fade su a wannan ranar ba su da wannan zullumin ba su da matsala Allah ya samu a cikin su barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim aqulu ma tasma'un الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه بياك إنقوى الله سبحانه وتعالى يتي وإن السابقون السابقون أن أولئك المقربون في جنات النعيم بذاك كان هكذا sai ka tuna cewa bayan ka gama zaman ka a cikin kabari wanda wallahi ba wani dan gata ko kura ce ta cinye shi ko konewa ya aka watsar da tokar sa wanda Allah ba zai jarrabe shi a wannan zangon na kabari ba babu shi a dai duniyar nan mazala ce da za a daga wani kafa da Sa'ad ibn Mu'adh za a dagawa to a gama da wannan katsira za fa a tashi ai wannan doguwar tsayuwar kaga dole ka nema wa kanka position kenan tun yanzu zaka nemi tikiti na tsira a wannan ranar kuma wannan wasa farin girki kenan za kuma a zo lokacin da Ubangiji zai gana da kowa ba tare da tafinta ba a tsaya ai maka tambaya ta kure sai ka amsa za a zo lokacin da za a raba littattafai abinda ka aikata shi za a baka فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فنم فباين سيكما أزو وجن كددقر أيكي أزو أبدا أيكا ونسيات إيرا قبائن أنزو وجن أيكا وكما سيت حروتي أورد وكما سي أزو وجن ما يدد أبن دكذالنتا a karba a maiwa da wanda ka zalunta to wannan ita ce yawmul hisab kenan yawmul tublas sara'ir ranar tonan silili ranar da ba za ka taba zaton ashe akwai matsala ba sai a lokacin. To akwai wanda fa har nan ma zai tsira ba shi da matsala, kun sa inda za ka da shi sai yanzu tsallaka sirati, wanda hatta annabawa in suka bi ta suke Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim. To shi yasa ɗan uwa za ku ga ana yawan wa'azi, abinda ake so a yawaita faɗa a wa'azi hanyoyin da in mutum ya bi zai tsira a wannan gararin, hanyoyin da in kana da matsala kana da virus to ya za a yi tunda rayuwarka da lafiyarka da damarka ka samu antivirus ɗin da zai gyara maka wannan matsalar don ka tsira a wajen Ubangiji. Kuma ana samu cikin sauki, ba siyarwa ake ba, bayani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, ba wani wanda zai kawo maka wani tafarkin tsira ba wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi. To daga nan ne kuma sai mutum ya tafi gidansa na ƙarshe, imma jannatun wa imma na. To as-sabiquna sabiquna wa'annan duka Allah zai dauke su ya yafe musu wannan damuwar, duk sanda abin zai faru ma ba za su sani ba. To suwaye sullatun min al-awwalin, akwai su dewa cikin mutanen farko wa'anda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mafiya yawan mutanen farko fa yan aljanna ne. Dalili mai sa nutsuwa a zuciya tabbatar da wa'anda suka rayu a karni na 1 na 2 na 3 mafiya yawan su yan aljanna ne, domin zaka shekara baka ji wani ya aikata sabo ba, in kuma ya aikata saban ko kai ne aka saba maka, in ka ji kuma tarin ayyukansa na gari sai kaga ko kai ne ai zaka iya cewa dan wannan balle Allah mai rahama mai jin kai. To shine sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin, sai kuma lokacinmu, mu kuma lokacinmu yanzu shine kafin ka samu wanda zai tsira shine matsala. Saboda da yawa mutane suna da karatu da ilimi amma ba sa aiki da shi, mutane suna da dama amma ba sa amfani da ita, amma duk abin da yake kishiyar wannan to anan ake zuba tsere. Zalunci, kowa ya zama azzalimi, talaka ne zaka ga yana zagin shugabanni akan zalunci, amma an ka dora shi akan sikeli sai kaga shi yafi kowa zalunci a hakan da ba shi da dama. Shine hassada, shine kiyayya, shi dan takare ayi gobara bai idin mai shi ba ma ya rasa, shi ko mai shi sai fariya da jin cewa shi fa daidai yake da kowa fa, kamar dukiyar nan da arzikin nan da daman nan za ta zarce ne har kabari har lahira, kai ka ce ba iyakacinsa tsakaninsa da ita zuwa lokacin da aka zara ransa bane, daga ran kuma sai garari kayansa da suka fi da yake jikinsa ma cire su za a yi abawa magada a ɗauki alawayya a rufe shi a tafi da shi kabari, daga nan kuma sai ya dawo daidai da talaka, in talakan ya fi shi ma yin aiki na gari a lokacin zai tsira. Masu madafan iko, irin gararin da masu madafan iko suke saka mutane a ciki, wallahi su ji tsoron gama wasu da Allah, musamman a irin ƙasanmu nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana abubuwa da yawa na cigaba. Jami'an gwamnati, ku ji tsoron Allah, akwai wannan ranar yawmahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum shay, a ranar da zaku zo hufatan uratan ghurlan, ba kaya a jikinku, ba takalma, kowa da loba, a lokacin wallahi wallahi aka baka allowance na aiki don a sauƙaƙe maka rayuwa, ka kawo wa talakawanka motion ɗin da zai sauƙaƙa musu rayuwa, ka shekara baka kai motion ba, baka supporting motion ɗin da zai kawo musu sauƙin rayuwa ba, amma abin da ya taɓa allowance ɗinka za ku iya taruwa ku ce ba za ta yiwu ba, wallahi ranar alkiyama sai kun yi aman duk abin da kuka ce. Maza Allah sama yake cewa manistar ahu Allahu ra'iyya, wanda duk Allah ya dora masa nauyin wa'ansu mutane suna ƙarƙashinka, fa yamutu hina yamutu, ya zo ranar mutuwarsa, wa huwa ghashul li ra'iyatihi, sai ya zanto a cikin file ɗinsa akwai kwayari na cewa ya ci, ba wai gaba ɗaya rayuwarsa ba, a akwai kwayari guda ɗaya na cewa ya ci zarafin al'ummarsa, ya zalunce su, wallahi al'azim ba zai ji ƙanshin aljanna ba. Yana cikin garari, shugabanninmu ku fito ku tausaya wa yaranmu sun faɗi jarabawa, a daina binciken abu kaza ne, kallon arewa 24 ne, kallon kaza ne, karanta kaza ne, duk duniya ana iya samun failuwa a wani abu idan wani uzuri da dalili ya faru. Abinda ake so idan matsala ta faru a hankalta a addinin ta, ya ake yi a gyara ta, ku fito ku gyara ta. Ana taimakawa wasanni, yanzu idan Super Eagle ta je World Cup ta fadi, kokari ake a ga matsalar daga coach ne a canja, matsalar daga team managers ne, technical advisors ne, officials ne, yan wasa ne, a kudin ne bai isa ba a gyara. To yanzu yaran mu abun kunya sun yi zubar ƴaƴan kadanya a jarrabawa, ina cibiyoyin bincike da nazari su shiga bincike a fitar da ra'ayi na siyasa a kalli mustaqbal din yaran nan. Sa'annan masu madafan iko da masu dama a hannunsu ciyar da al'umma gaba ba haƙƙin gwamnati bane kadai. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wanda ya imani da Allah ya faɗi alheri ko ya kame bakin sa ya shiru. Idan dai ba gudunmawa zaka kawo wajen biya wa yaran nan jarabawa su yi su ci ba, ba wani zaka zaburar ya biya su yi su ci ba, ba kawo wata shawara zaka yi ta yadda za a dora tsarin daga baba za a faɗi ba, to wallahi in ka barnatar da bakinka akan tattaunawa akan wannan matsalar, ka tanda abin da za ka gaya wa Allah ranar da za ku tsaya kai da shi. Sa'annan cibiyoyin jarabawanmu, yanzu muna jin bayanin cewa NECO za ta rufe biyan kudin jarabawa. Shin za ta lajabtar da irin gwamnatinmu ne da aka samu ko tsaiko ko sakaci? Ka je ka duba makarantun masu hali, kudi suke biya, amma duk da haka an ɗauko mai lesson a gida, azumi yana tafiya ana darasi, malaman suna rauni, an taƙaice lokacin lectures ɗin, kuma za a ce maka haka kalanda ta ce kuma haka za a yi, lokacin da ba shi da amfani kuma a ba wa yara hutu, lokacin da ya kamata a ce a lokacin nan ne ake zuba karatun, to anan wannan malamin baya nan, wancan ya tafi, sannan a ba da taƙaitaccen lokaci a ce a haka za a yi jarabawa. Ka je ka ga irin muguntar da malamai suke yi a makarantunsu suna kada yara. Yaro ya zo an rubuta masa absent, ya fa yi jarabawa ba wai bai ba, ya zo ya ce sa dan Allah ma a duba min level coordinator, an rubuta min absent, je ka kai carry over. Kuma a haka baya jin tsoron cewa Allah zai kama shi ran alkiyama. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, to akwai irin wannan ranar ta alkiyama, ranar kin dillanci. Jama'a mu kuka da kanmu, mu yi kokari mu yi aikin da za mu tsira a wannan rana. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ragowar bayanin sai Allah ya hada mu a wasu lokutan, sai mu cigaba da jin me suratul waqi'a ta musulman cikin su. Allah ka ba su ikon yin abin da za su tsira na gobe a gaban Ubangiji. Mu kawo dalibi domin ya ci gaba da karatu. Akwai tsananin kwanciya a kabari, akwai tsananin tashi ranar gobe alkiyama. In mai shiryuwa ne, Allah ka shirye shi, ka raba shi da wannan musibar, ka ba shi ikon yin abin da zai amfanar da yara. In mara shiryuwa ne kuma, ya Ubangiji kai kake danka, kai ka san yadda za ka danke shi. Allah ka saka wa yaranmu akan abin da ya mana. Ya Allah muna roƙonka ka yassare mana, ka yaye mana wannan tabarbarewar al'amura na tsaro. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.